Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da yammacin yau Juma'a 19 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ali Mustafa Sakkwato da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Tumana Ibrahim, yanzu haka yan sandan Turkiya na can sun tsunduma cikin wani daji suna neman gawar wani dan jarida na Amurka da aka kashe a can Istanbul. Sannan hukumar zaben Afghanistan kuma ta dakatar da gudanar da zabe a yankin Kandahar saboda kashe wasu hamshakan yan siyasa guda biyu a wurin. Ba da bayan haka mutanen kasar Taiwan na shirin wata gagarumar zanga-zanga gobe domin su nuna cana matsayinsu.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji korafi kan yadda ake ci gaba da kai hare-hare kan matafiya a wasu sassan Najeriya. Za kuma a ji cewa ma'aikatan kamfanin man fetur na Soras da ke jamhuriyar Niger sun fara yajin aiki na gargadi saboda abin da suka kira cutarsu da 'yan China ke yi.
Suna wulakanta mu, suna tozartar da mu, muka ce kai wannan abu a ƙasarmu muke, kuma mu masu jin ciwon ƙasarmu ne.
Za kuma a ji cewa musulmi da kirista sun sake wani babban taro da hada da mazansu da matansu a birnin Kwanni na jamhuriyar ta Niger.
Tun da mun zama nan uwa guda uba guda.
Idan mun dawo Najeriya kuma za a ji cewa al'ummar yankin Awe na jihar Adama sun yanke shawarar zaman lafiya. Ko me yasa?
Ba irin wannan fitina yana jawo mu damuwa berkete.
To kamar kowace ranar Juma'a, Mahmud Lalo na tafa da shirinsa na duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Yanzu haka 'yan sandan ƙasar Turkiya suna can cikin wani ƙungurumin daji da ke da tazarar kilomita 90 kudu da birnin Istanbul, suna neman gawar hamshakin ɗan jarida na Amurka Jamal Khashoggi da ya sarwanta. Yayin da wannan take faruwa kuma 'yan sandan suka fito suna musanta rahotanni da ke cewa sun bai hukumomin Amurka wasu fayafayen sauti na yadda aka kashe shi Khashoggi ɗin. Rahotannin da aka bada sun yi ƙirarin cewa wai an baiwa sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo wato wannan sauti, har ma ya ji shi da kunninsa lokacin da ya ziyarci Turkiya ɗin. To sai da shi Pompeo ya musanta rahotannin, inda ya ce bai ji ba kuma bai ga wasu fayafayi ba. Wasu kafofin watsa labarai masu ra'ayin gwamnatin Turkiya sun ce wasu muƙarraban gwamnatin Saudi Arabia ne suka kashe Khashoggi, suka yayyanka jikinsa ciki har da shari wato ce da aka kaifofinsa, kuma suka sassare jikin daga baya suka tafi da shi duk a lokacin da suka shiga, ko kuma shi ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya a can Istanbul na biyu ga watan nan na Oktoba domin ya karɓi wasu takardu da ke da alaƙa da auren wata yarinya 'yar ƙasar Turkiya da ya so ya yi. Hukumomin Saudiya din sun musanta cewa suna da wani hannu a salwan cewa ko kuma mutuwar ɗan jaridan nan wanda ya suna sosai saboda yake yadda yake wancecikar hukumomin ƙasar ta Saudiya a rubuce-rubucen da yakan yi a cikin jaridar Washington Post. Hukumar zaben ƙasar Afghanistan ta dakatar da gudanar da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasa a lardin Kandahar bayan kisan gillar da aka yi wasu hamshakan jami'an yankin guda biyu waɗanda suka haɗa da wani gawurtaccen sifidin 'yan sanda. Jinkirta zaben ne zai baiwa al'ummar yankin damar su gudanar da jana'izar mutanen da aka kashe ɗin da suka haɗa da shi Janar Abdulrazik, wanda aka bindige shi a cikin harbe-harben da suka kaure lokacin ziyarar wani babban hafsan sojan Amurka mai suna Janar Scott Miller. Shi da Janar Miller ɗin ba abin da ya same shi a lokacin harbe-harben da aka yi yayin da ya ziyarci gidan gwamnan lardin Kandahar, wanda shi gwamnan ya samu mummunan raunuka a cikin al'amarin. Ha kuma ko bayan shi Janar Razik ɗin, wanda ya sha tsallake yunkuri da yawa da 'yan Taliban suka yi na shiga bayansa, har da layo akwai wani babban jami'in hukumar leƙen asirin Afghanistan da shi ma dai ya rasa nasarar al'amarin nan. tunda dai kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wannan harin wanda suka ce sun yi ne domin su halaka General Razik da kuma shi kansa Hafsan sojan na Amurka. Shugaba Donald Trump na Amurka ya barazanar aika sojojinsa su rufe kan iyakar da ke tsakanin Amurka da Mexico idan Mexico din bata hana wa ɗaruruwan bakin haure 'yan ƙasar Guatemala latsuwa cikinta domin su shigo Amurka ba. Tun cikin makon jiya ne wani ayarin bakin haure su kusan 300,000 suka taso daga ƙasar Honduras suka latso ta cikin dazuzzukan Guatemala za su biyo ta cikin Mexico a kan hanyarsu ta zuwa cikin Amurka. Trump yana kirarin cewa daga cikin bakin hauren nan akwai mugayen mutane saboda haka yake son Mexico ta ja musu birki ta dauki mataki na hana su shigowa. To sai dai a wata hirar da aka yi da shi a sabon ministan harkokin wajen Mexico din Marcelo Ebrard ya ce siyasa ce kawai Trump yake da wa'innan kalaman nashi kuma duk maganganun na Trump maganganu ne da ake sa ran za a ji suna fitowa daga bakinsa a cewar shi Ebrard din. Ita dai kasar Honduras inda mutanen nan suka fito tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi hatsarin zama saboda yawan ƙungiyoyin 'yan banga a cikinta da ke da alaƙa da abubuwan sha masu samaye da kuma rahotanni sun ce aksarin bakin haure ma da ke baro ƙasar yanzu duk suna guduwa ne domin su gujewa barazana ga rayukansu da rashin aikin yi da kuma tasirin irin waɗannan ƙungiyoyin 'yan bangan a kan nasu 'ya'ya. Kuna ji labaran duniya daga Washington a sashen Hausar murya Amurka. Ana tsarin faruwar wata gagarumar zanga-zanga gobe Asabar a Taiwan inda dubban mutane suke shirin su fito su nuna jin haushinsu da abin da suke gani ko kuma suke kira matsayin tozartarwa da abokiyar adawa su China wacce ta fi su ƙarfin soja ta fi su ƙarfin tattalin arziki take ci gaba da yi musu. Ƙungiyar fafutuka ta Formosa ce take cewa tana tsarin mutanen da za su fito gobe din za su kai Dubai domin wannan gangami. Ita ma jam'iyyar da ke mulki a Taiwan tana shirin nata zanga-zanga na daban a can kudancin kasar a cewar wani kakakinta. China dai har yanzu tana ci gaba da kirarin cewa Taiwan fa yankinta ne duk da cewa Taiwan din tana gudanar da mulki a matsayin mai cin gashin kanta. China ta ce wata rana za a ga tutarta tana tashi sosai a kan Taiwan duk da cewa tun shekarun 1940 aka raba ƙasashen nan biyu. Sai dai shugabannin Taiwan ɗin sun tsaya kai da fata a kan cewa su ba za su yarda da take-taken China na ta yi musu mulkin mallaka ba.
Aliyu Mustapha Sokoto aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangonni a jihohin Adamawa da Taraba da ke arewacin Najeriya inda wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke ƙorafin yadda wasu matasa kan kai hari kan matafiya har su halaka wasunsu a sassan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Ko a farkon makon nan ma dai sai da wasu yan ina da kisa suka kashe wasu matafiya akan hanyar Bale zuwa Fasham yayin da suke kan hanyar ta zuwa Taraba bayan sun baro numan da ke jihar Adamawa. Kuma ba wannan ne ma dai karin farko ba da matasan kan tare hanyar suna kashe matafiyan da basu je basu gani ba batun da makungiyon kare haƙin bani Adama ke nuna damuwa akai. Bari Sa'id Idris Abdullahi Jalo kusa kungiyar lauyoyin Najeriya rashin jihar Taraba ya ko buƙaci hukumomin tsaro da ma gwamnatocin jihohin Taraba da Adamawa da su ɗau mataki.
Ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin Adamawa da dukkan hukumomin tsaro da su tashi haikan ayi maganin abin da ke faruwa akan hanyar numan zuwa Bajalingo. Wannan lamari an sani abin da ya faru ta hanyar da ke faruwa kuma har yanzu ta hanyar Josi ke so ya rika faruwa a nan wajen. Lalle idan ba hukunci ake yi ba da ya dace za a ci gaba da yi. Kwana biyu zuwa uku da suka wuce aka yanka mutane hudu wanda ba su ji ba ba su gani ba. Wannan mummunan lamari mun yi Allah wadi da shi.
To wai koshin mai hukumomin tsaro ke yi ne dangane da wannan batu a yanzu? Suleiman Baba da ke zama jami'in hula jama'a na rundunar tsaron farin kaya ta Najeriya Civil Defense a Adamawa ya ko bayyana irin matakin da suka dauka.
Rundunar tsaro da kariya ga furofuna ta jihar Adamawa ta dauki matakai sosai tare da rundunonin tsaro musamman ma soji a bangaren numan din nan zuwa Mayo Lofe hanyar nan da ake kaiwa matafiya farmaki. Mutanen da suke zama a daidai wannan wajen za su iya tabbatar maka da cewa akwai jami'anmu waɗanda suke kaiwa da komowa da kuma sojoji wajen ganin cewa tsaro ya inganta. bugu da ƙari mun dauki matakai wajen bin samun waɗanda suka afkawa al'umma matafiya kwanaki biyu da suka wuce mu tabbatar da cewa an kama su sun zo sun fuskanci hukunci akan laifukan da suka aiwatar na kai hari akan matafiya.
Ya mako dai zuwa yanzu tuni fa direbobi da ma matafiya suka kaura cewa hanyar Tanuman ta sanadiyar kisan Sarika Nokin da ake yi, lamarin da daya bangare kuma ke neman lalata hanyar zin wanda shi kadai ya rage a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaida Ibrahim daga jihohin Adamawa da Taraba, kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda ma'aikatan wani kamfanin mai na kasar mai suna Soras suka shiga yajin aiki na gargadi saboda kwarar su da suka ce yan China da ke tafi da kamfanin ke yi. Tamar Abari gare ki.
Al-Husaini Tambari Liman shine magatakarda na kungiyar tasi na Trenta ma'aikatan Soras ta da magara.
Yan China Allah musu taurin kai da kunnan kashi busu shuraren mu. Mun shekara guda da suka dauki alkawali za su cika mu magana, har yau abun yayi gardama.
Kamfanin nasu Raz ya ginawa ma'aikatan nashi gidaje wanda yana daga cikin bukatun nasu, sai dai a cewar Sinatran din wannan bai share musu hawayensu ba,
kuma su kara mu kudi na gidaje saboda jika 7.5 ne ake bada, jika 7.5 ko hairin hobar tama a kasuwa, barantana gida na shiga ko dakin kaza ko na tantabara bai. Kenan alhali akwai abukan mu sun hin mutun 100 wancan guri da kuke gani da aka yi gidajen Soraz na kusan garin Liman. Wajen kudi miliyar 4 ne aka kashe, aka yi gida 100. Kenan wajen kashi 5 na ma'aikatan Soraz a cikin gari suke. Muka ce bu miyar da ba a yi shekara 2 dan a komo ka'ida na tsakani da Allah, wancan ka sa shi gida, wanda baka sa shi ba gida sai ka bashi kudin gida maimakon kudin gida daidai.
Matsalolin nasu sun hada da ruwan sha, abinci, ababen hawa, kamar yadda magatakardan ya ayyana.
Ruwan da muke sha ya rubin ya so goma abinda ake bamu da wuta. Alhali inda mutanen kirki ne ba mu ba ma jahar da magaran da duka Niger tana iya amfani da wutar da gare mu a Soraz, gasa sun bar mu suna kallon mu. Kuma muna so motocin mu su sauya, motocin mu sun ratattake. Mu ɗan Niger da muka yi ilimin tace mai muna nan muna aiki, suna sa mu a mota batta da burki mutum 50-60 mu ɗan ƙasa ne. Alhali ya kamata kamfani na mai ba mu ba ma mu shiga motoci su yi kokari, har talakawa da wasu ƴan wasanni ma ya dace a ce muna ba su wasu abubuwa. Ga magana ta abinci, yanda ka san a gidan kaso haka muke, tunda mun yi nisa da duniya gari a bakin birji muke yi, suna wulakanta mu suna tozartar da mu suna sa dole he mun je mun ci wani abinci wanda bai yi ba, muka ce kai wannan abu a kasan mu muke, kuma mu masu jin ciwon kasan mu ne.
Kungiyar ta yi kira ga gwamnati inda ta ce burin su sasantawa ce ba wai fituna ba.
Kuma muna amfani da wannan dama mu gaya ma shugaban kasa da premier minister, mu ba masu san fituna ba ne, muna so a zauna lahiya, amma wannan masu gidanmu 'yan China da wasu 'yan Niger 'yan amshan shata da nan gida da har can Yamai ba su ba da kokari yanda ya dace don su kare haƙƙinmu na Niger, su kare haƙƙin ƙasa. Muna fatan kuma za su gyara kuransu, idan ba su gyara kuransu ba in Allah ya hukunta sati na gaba ma za su gamu da mu.
A ɗaya waje na nemi ƙarin bayani daga jagororin na matatar mai wato Soraz, sai dai hakan ba ta samu ba, ba su so su yi magana ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Tala Shikefta kuma gaida Tamar. Har yanzu muna jamhuriyar ta Niger, inda Kirista da Musulmi suka sake yin wani babban taro wanda ya hada da mata da mazan su saboda inganta zaman lafiya. Haruna Mamman Bako gare ka.
Kamar yanda fadancocin Katolikan birnin Tawafar Narzisi Yeda ya bayyana mini a lokacin da na tattauna da shi,
mahimmancin taron shine wanne gudurmuwa kowa zai kawowa domin a girka zaman lahiya nan garin Konni, zaman lahiya kuma na dukkan Niger. Idan babu zaman lahiya, komai arzikin da ke garin mu banza ne, ba za mu iya cin shi ba. In babu zaman lahiya, muna da dukiya da yawa, ba za mu yi amfani da ita ba. Kenan sakon da muke ake ba samari yau da mata shine idan sun huta daga nan kowa da abubuwan da kowa ke yi gida ya kwatanta ma mutane da zaman lahiya na iya tabbata a garin mu. Mun ka ce baki shine ke ja mana waɗansu tashi hankali kenan duk kalmomin da zamu hutowa cikin bakin mu. Haka mun ka ce ma mata ke su ne ai uwayen duniya, duk kalmomin da ta kamata ta huta ga bakin su ya zaman kalmomi na salama, kalmomi na sulhu, kalmomi na girka zaman lahiyar nan.
Shi ma Malam Usman bin Isa cewa da Malam Manu shugaban ƴan uwa musulmi na birnin Kwanne ya nuna irin yanda tarihi ya bayyana kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmi da kristoci tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda yace daga bisani ya kamata a karfafa.
Duk duniya Annabi ya kasa samun inda za a bashi mafaka amma sai a wurin kiriciyan a shine a Ethiopia Habasha, yanda ya tura sahabbai ne can sun samu kariya da cikakken kulawa suka yi addinin su yanda suke so cikin natsuwa. Shi yasa ma addinin mai kace ko yaki akai Allah tsara Allah kare, to ba za a kashe mu fada fada na kiriciyan ba ko ko malaman su, har ma in mutum ya gudu shiga masallaci za a kyale shi, in mutum ya gudu shiga coci za a kyale shi. Haka zamu iya cewa kuma wannan addini namu na musulunci kamar yanda nasu addini yace ne su ma kiriciyan yayi horo da son zaman lafiya. Kalmar salama alqur'ani mu haka ambace ta salama kamar yanda yazo a wajen su salama.
Taron ya samu halartar mata musulmi da na krista da malaman bangarorin guda biyu da matasa waɗannan addinai maza da mata da suka halarci taron. Matan kristoci da na musulmai dauko daga Madam Marius Pelagi da malama Salamu Saini sun yi mana ƙarin bayani dangance da irin yanda suke dangantaka wa junan su.
Tsakanin mu koyaushe muna tare, in ka gani mu ba ka iya bambanta krista da musulmi.
Tsakanin mu su kowa na da cikin addinin su amma duk abin da muka yi tare na muka yi shi tare da su muka yi shi tunda mun zama nan uwa guda uba guda.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, bari mu koma Najeriya inda a nan ma zaman lafiya ya dawo garin Awe na jihar Nasarawa. Zainab Babaji gare ki.
Bayan na lura ba wasu sansanonin yan gudun hijira kamar yadda yake a lokutan baya, na shiga fadar sarkin Awe mai daraja ta daya Alhaji Abubakar Umar na biyu don jin wace kokari masarautar ta yi wajen maraftar al'ummomin Tibi da Fulani suka kuma zauna lafiya. Mai martaba ya shaida min cewa sun rungumi dukkan al'ummomin duk da shike rikicin ya samo asali ne daga jihar Benue.
Kowannen su wanda za su iya zama a nan suna nan yanzu suna gona. Sansanin su ba shi mun ba su wurare na zama a cikin jama'ar mu, sun ba su wurare na noma area nasu ma ko mu ba mu noma a wurin saboda kada fitina wani wanda fitina ya taso.
Kana uban kasa ina shawaran ka ba ma a nan kasar Awe kadai ba, a jihar Nasarawa kadai ba, a duk Najeriya inda ake samun tashin tashina.
Wal abubuwa in ya shafi irin wannan akwai yanci da ceto wanda ba kirawo su ba ba gaishe su ba za su shiga wuri ruɗa wuri. A gefen Fulani akwai su, a gefen Tibi akwai su, duk mashi na hanyacin abincin su. To yan gowa zaran jama'a ba su lura da su ba to sun zama yan hana ruwa gudu, sun kwabi halin su da dole a wala. Da wannan ne nake kira dukkan jama'a duk abin da zai zo a saurari abin da hukuma za ta ce. Abin da hukuma ta ce to kowa ya rungume shi ya rungume kaddara, a jira sakamakon abin da hukuma za ta yi. A yadda shi mai hikima gwamna duk inda aka shiga fitinan ya tashi za shi da kanshi zai kuma tura. Irin duk gudunmawar da ya ga ya dace a basu zai basu, to ya kara muna samun zaman lafiya tsakanin mu.
Mai martaba sarkin Awe a jihar Nasarawa Alhaji Abubakar Umar na biyu, wani shugaban al'umman Tibi a karamar hukumar ta Awe Zaki Osande yace a yanzu haka matsalolin tsaro a yankin sun yi sauki amma suna buƙatar hukumomi su kawo ƙarshen tashin tashina da ke aukuwa.
So yanzu ne mutane mu dan ta kusa dan koma kadan kadan, amma mu damuwa mu kuma roƙon mu wurin federal government ne ta dauka mataki yanda sa ya a magance damuwan nan.
Shi ma mataimakin shugaban kungiyar Miyatti Allah a yankin na Awe Musa Sule yace suna buƙatar zaman lafiya don gudanar da harkokin su.
Muna yi muna addu'a muna maganganu kowa ya zauna
lafiya a sasanta a bari wannan damuwa don mu samu natso mu ma mu koma wurin da zamu yi kiwo masu aiki ma su ma su koma amma kaga in ba haka ba irin wannan fitina yana jawo mu damuwa berkete berkete
akan hanya ta ta shiga yankin na Awede na tarar da shingayen jami'an tsaro da dama wanda bayanai suka nuna cewa matsalar yan fashi da makami ne ya addabi yankin a yanzu Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
To gaida Zainab da wannan rahoton yanzu kan bar mu koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba
Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan kairuwar rana da ake yi dangane da batun zargin kisan dan jarida kasar Saudiya nan a ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul a kasar Turkiya wato Jamal Khashoggi. Sunana Mahmud Lalo. Da farko gwamnatin shugaba Donald Trump a nan Amurka ta yi kiran da a kai zuciya nesa kafin ta dauki mataki kan bacewar Jamal Khashoggi. Dan jaridar kasar Saudiya da ake zargin an kashe a ofishin jakadancin kasarsa da ke Istanbul a kasar Turkiya. Hukumomin Turkiya ne suka yi zargin an kashe Khashoggi a ofishin jakadancin na Saudiya a ranar 2 ga watan nan na Oktoba. Zargin da hukumomin Saudiya suka musanta. Dan jaridar wanda rubuce-rubucensa ke bayyana a jaridar Washington Post ya yi suna wajen sukar Yarima Muhammad bin Salman da kuma wasu manufofin kasar Saudiya musamman ma kan yakin Yamal. Inda yakan kwatanta kasar a matsayin wacce take hana 'yan jarida yin walwala. Tunda dai hankula suka karkata kan matakin da Amurka za ta dauka idan har Saudiya wacce babbar kawa ce ga Amurka tana da hannu kan salwantar dan jaridar. Bayan wata ganawa da hukumomin Saudiya da na Turkiya da yayi, sakatare harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shi da shugaba Trump sun amince a bari Saudiya da Turkiya su kammala binciken su kafin Amurka ta dauki mataki.
And as they unfold, as we make a determination,
yayin da al'amura ke kara bayyana, za mu dauki matsaya akan abin da ya faru a can, tare da yin la'akari da irin hujjojin da aka gabatar mana, waɗanda da su Amurka za ta yi amfani wajen mayar da martanin da ya dace.
The United States will determine what the appropriate response might be.
To wannan batu na bacewar Jamal Khashoggi ya haifar da rabuwar kawuna a nan Amurka, kamar yadda Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Jihar Missouri a nan Amurka ya lura.
To abu ne yanzu a takaice gaskiya ya raba kasar biyu da waɗanda suke ganin cewa suna ganin su kamar Saudiya gaskiya tana da kamar da ita ce da take da hannu a wannan al'amari na kisan gilla da aka yi wa Jamal Khashoggi amma kuma ita kamar White House da shi shugaban kasa yana nuna cewa a'a ino wannan abu kasar Saudiya sun nuna sun yi bayanin cewa ba su da hannu a ciki amma ayi bincike sannan abinda aka tabbatar kafin a yanke hukunci game da wannan al'amari kowa dai yana fadan albarkacin bakin sa yan majalisu sun rabu da kuma White House da hadda shi shugaban kasa sun rabu akan ra'ayin yadda ya kamata ayi wannan bincike ko kuma a yanke hukuncin me ya faru
to prof mu ayyana a ce ko an samu hannun Saudiya a wannan al'amari na Khashoggi kaman ya kake ganin hakan wani irin tasiri zai yi kan dangantakar Amurka da Saudiya
a gaskiya ina ganin ba wani abu da zai faru kamar yadda shi Trump ya nuna cewa gani nake kamar ya dan nuna yana goyen bayan abinda gwamnatin Saudiya ta faɗa cewa su wannan ma da ya faru wato akwai kamar hadari abun nan kuskure ne da ya faru ba wai abu ne wanda aka yi da niyya ba ko kuma kisan gilla aka yi masa ba so bana jin zai kirkiza dangantakar kasar Amurka da kasar Saudiya saboda yadda gaskiya White House suka fito suka yi bayani akai kuma suke nunawa kuma shi shugaba Trump ya yi bayani da kuma yadda da bayanan da ya nuna cewa gaskiya akwai wato dai ya kamata a yi taka tsantsan shi yana ganin wannan bai abu ne wanda yake ba a tabbatar ba sai ya kamata a kyakkyawan bincike idan an tabbatar sannan kuma a yi tunanin menene zai je izo amma dangantaka yana ganin cewa tana nan garau ba wani abin da ya shafe ta kuma baya ganin cewa koda an same su kamar yadda na fahimta an same kasar Saudiya da wannan laifi ba na jin dangantakar da za ta dan abun nan watakila dai ma wani abu ne dai za a yi dan hayaniya na abun nan surutun baki, daga nan abun za ka ga ya lafa kuma an ci gaba da sauran harkokin yau da kullum.
To amma Prof, duk da cewa a kalaman shi na farko shi shugaba Trump ya ayyana cewa lallai idan har kashe shi aka yi shi wani dan jarida akwai mummunan sakamako da zai biyo baya?
Ito ai ya faɗa haka, amma kuma mai daga baya ya zo ya nuna cewa kamar yana goyon bayan gwamnatin Saudiya na bayanan da suka ce wannan abu su kamar ma dai ba su suke ba, ko kuma in ma dai ya faru amma ba da yawansu ba, ko kuma su ce sun tabbatar da ba tabbatar cewa suna da hannu a ciki ba. So akwai gaskiya kamar yayi amansa ya lashe wannan magana da yi, ya koma ya canja, kuma canjin da yi shine ya jawo yan majalisar kasa da ta DJ da kuma sauran yan jaridu, da in ka duba za ka ga yadda ake bayanai akan wannan al'amari na cewa da alama dai Trump yana goyon bayan gwamnatin Saudiya, ko ma menene dai a ƙarshe dai hukunci abinda aka tabbatar game da wannan kisa na shi Khashoggi da aka yi.
Eh to kaman za
a haka bana ganin cewa zai canja wani abu daga ita gwamnatin America, kamar dai yadda ta fito ta faɗa, kuma yadda shi shugaba Trump gaskiya yake kare gwamnatin Saudiya kan wannan al'amari.
Eh wasu za su iya cewa har Amurkan ta fara ɗaukan mataki, lura da matakin da sakataren baitul malam Amurka Stephen Mnuchin ya ɗauka na janyewa daga wani taron saka hannayen jari da za a yi a Riyadh.
Eh to wannan abu ne dai da ake zance temporary, za ka ga cewa komai zai koma daidai yadda aka ci gaba da sauran harkoki, babu wani abin da zai canja. Kuma za ka ga cewa wannan bayanai da aka yi abubuwa ne wanda suke za a ci gaba da harka yadda ta kama a takaice.
Farfesa Yusuf Alhassan kenan na Jami'ar Jihar Missouri da ke nan Amurka a tattaunawar da muka yi da shi. Kuma baki ɗaya abinda shirin na duniyar Amurka ya kunsa kenan. Yanzu a madadin shi bakon namu Farfesa Yusuf Alhassan da Sarfil Hashim Gumil, sai Julie Leathers Gresham ta haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ta gaida Mahmud, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin mai sauraron mu.
Ga sako ta farko daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Fatan alheri VOA. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi ruwa da tsaki wajen bin haƙƙin ɗan Najeriya nan da ake zargin cewa ‘yan sandan ƙasar Kenya sun hallaka shi ba tare da wani dalili mai asali ba, balantana tushe ba. Sai kuma saƙonmu ta biyu daga Aminu Adamu. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar ƙasarmu Najeriya. Ya kamata mu kauce wa yin sak a wannan zaɓe mai zuwa. Mu yi wake da shinkafa, ma'ana mu zaɓi wanda ya cancanta a kowace jami'an da ya fito. Ga kuma wata saƙo daga mai wandar gas cikin garin Dambam. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga shugaba Buhari da ya duba girman Allah ya san cewa fa mulkin duniya mai ƙarewa ne. Ya rika ɗaukar dukiyar da ya karɓo daga hannun ɓarayin ƙasa domin ya raba wa talakawan da suka zaɓo shi.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya a manfa'a ta dace.
To ran burin fara da wanda mutane ba su ji ba a labaran farko da muka bayar, abin da yake faruwa a ƙasar Haiti, inda shugaban wannan ƙasa shugaba Morsi ya jaddada niyyar shi na ganin baya ƙidar cancanci da rashawa da ke galaba wannan ƙasar. Yana mai da amsa ne ga kiran da mutanen ƙasar shi suke na cewa sai a ga musu abin da ya faru ga wasu makudan kuɗaɗen da suka salwanta daga kamfanin man fetur na Petrocarib, wanda shugaban ce damar gwamnatinsa ta ɗaura aniyar tafi diddigin inda kuɗin ya je. Sakataren sun watsa labarai da AJ Jackson ya ga manema labarai cewa daman shugaban Haitin ya riga ya sanar da duk ma'aikatan gwamnati da ke da hannu a salwancewar kuɗin da suka yi kawunansu wurin hukumomin shari'a tun suna da kyan gani. Ko shekarar jiya Laraba ma dubban mutanen Haiti sun gudanar da wani gagarumin taro na zanga-zanga, inda suke neman sanin abin da ya faru ga wannan kuɗin da aka ce ya kai dala fiye da miliyan 300.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gabaɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ali Musafin Sakkwato da ya karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin kuma ta bada umarni da injinin mu na wannan lokacin Joe Grill. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da mai magana zai zaba da kansa. Huta lafiya.